Daga birnin Washington DC, murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu assalamu alaikum, yanzu Mari Sarfil Hashim Gumelle daga birnin Washington DC tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, Jummai Ali za ta gabatar da shirin tsintsiya madaurin ki daya, daga bisani kuma Ibrahim Kalmasi Garba ya kama na shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu, sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump zai aiwatar da ƙarin harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin fasaha da ake shigowa da su daga ƙasar China, waɗanda kuɗinsu ya kai dala Amurka biliyan 50. Al'amarin da ya ƙara tsananta ta ƙaddama cinikayya tsakanin ƙasashe biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Jiya Juma'a, Trump ya cika ƙudurinsa na wargaza abin da ya kira ƙwarar Amurka da China ke yi a wani tsarin cinikayya ta wajen sa haraji kan kayayyakin da ya kira masu ƙunshe da fasahohin masana'antu da dama. Wannan harajin na da muhimmanci wajen tsaida satar kayan fasaha daga Amurka zuwa China, wanda hakan zai kare ayyukan yi da ke Amurka. A cewar Trump a wata takardar bayani da fadar shugaban Amurka ta White House gabatar, kamfanin dillancin labaran ƙasar China ya ambaci ta bakin mai magana da yawun ma'aikatar cinikayyar China yana faɗa jiya Juma'a cewa Amurka ta ƙaddamar da yaƙi a fagen cinikayya. Ya ƙara da cewa za mu ɗau matakan ƙara haraji kwatankwacin haka ba tare da ɓata lokaci ba. Yanzu duk wata jituwar da aka cimma a baya sanadiyar tattaunawa kan batutuwan tattalin arzikin cinikayya ta wargaje. Ƙasar China ta tattara jerin kayayyakin da ake sarrafawa a Amurka na dala biliyan 50 da za su fuskanci ƙarin haraji, da suka haɗa da kayayyakin ayyukan noma da ake gani za su cutar da waɗanda suka zaɓi shugaba Donald Trump, waɗanda galibi suke zaune a yankunan karkara. Sabon Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed da shugaban ƙasar Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo sun amince yau Asabar su ƙarfafa dangantakarsu da kuma haɗa hannu da ƙungiyar haɗin kan Afirka wajen neman hanyar shawo kan matsalolin da ake fuskanta a nahiyar. Bayan tattaunawarsu yau Asabar a Mogadishu, shugabannin sun faɗa wata sanarwa cewa ƙasashen biyu za su inganta harkokin diplomasiya da kuma na cinikayya tsakaninsu, da ya haɗa da buɗe ofisoshin diplomasiya da kuma kauda dukkan shingayen cinikayya da na tattalin arziki. Shugabannin sun maida hankali kan ci gaban tattalin arziki da kuma zuba jari da nufin samar da kyakkyawar makoma ga al'ummarsu da ƙasashen yankin Kuriya Arewa maso gabashin Afirka da kuma nahiyar Afirka baki ɗaya. Ahmed shi ne shugaban ƙasa Habasha na biyu da ya taɓa kai ziyara Somalia a shekara ta 2007. Tsohon Prime Minister ƙasar Ethiopia Meles Zenawi ya kai ziyara Mogadishu bayan da sojojinsa suka taimaka wa gwamnatin Somalia ta hambara mulkin ƙungiyar kotunan Islama da ta mallaki ikon babban birnin ƙasar na ɗan lokaci. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da sanarwar gargaɗi ga matafiya Rasha da su sake tunani sabili da barazanar ayyukan ta'addanci. Ta fitar da sanarwar ne yau Asabar yayin da Rasha ke masaukin bakin gasar cin kofi ta duniya wanda ake gudanarwa a birane 11 na ƙasar. Sanarwar ma'aikatar ta ce manyan ayyukan ƙasa da ƙasa kamar gasar cin kofin duniya suna ɗaukan hankalin 'yan ta'adda. Bisa ga sanarwar, 'yan ta'adda sukan yi ƙoƙarin kai harya inda ake gudanar da ayyuka kamar filayen wasa da wuraren da 'yan kallo suke zama da wuraren ayyukan yawon buɗe ido da tashoshin sufuri da kuma sauran wurare da jama'a ke taruwa. Daga ƙarshe, an jefa tsohon shugaban kwamitin yaƙin neman zaɓen shugaban Amurka Donald Trump, Paul Manafort, gidan yari jiya Juma'a, bayan da wani kwamitin masu taya alkali yanke hukunci na gwamnatin tarayya ya same shi da laifin kokarin karkatar da shaida lokacin da aka sake shi bisa sharuɗan beli. Manafort, dan shekaru 69 da haihuwa kuma na farko cikin tsofaffin mukarraban Donald Trump da aka jefa kurkuku, an same shi ne da laifi a makon jiya a wasu sabbin tuhumce-tuhumce biyu na kokarin hana shari'a ta yi aikinta da kuma haɗin baki don gurguntar da tsarin shari'a wanda ke da nasaba da yunkurin da ya yi a watannin baya-bayan nan na karkatar da ra'ayin wasu shaidu biyu da aka saye sunayensu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, to masu sauraro yanzu za mu koma gefen baiwa Jummai Ali Fili don ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Ɗan tsiya
maɗaurinki ɗaya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Yau za ku ji ra'ayin wasu matasa a kan yadda su suke ganin za a samu zaman lafiya da kuma ra'ayin wani tsohon ɗan majalisa Musa Lawan Birniwa a kan damuwarsa game da rikici da ake yi tsakanin makiyaya da manoma. Bari mu fara da ra'ayin matasan.
Sunana Usaini Ibrahim Inkiya Usainin Goshi. Har yanzu da ra'aba zauna lafiya ne gamu da mu yaran talakawa. Abinda ya bamu mutun kawai yaran talakawa ga sana'a. Yanzu ka dauka kaman misali ni ko ya ga sani a duniya da ranan safe ba inda nake zuwa an kawai gari sai dai wajen aiki. Na kan zo in zauna in fi sama da sati ba inda ko cici. Ba wai dan ban iya ba na iya to babu aikin. Yanzu abinda ke faruwa an ce matasa a zauna lafiya, ana so matasa a zauna lafiya. Duk yaran da ya fara zuwa wajen aiki yau ya kai lokaci na koyan aiki, yakan so ya samu tarosisi a jikin shi, yana da hidima, yana so ya taimake iyayen shi, ya taimake kanshi. Dan kuma yau matashi bai je ya koyi sana'a ba, yana so ya je makaranta. To abinda ke faruwa yau in ka ce yaro ya je makaranta, to da ya zo dan talaka da yayi waya ya gama makaranta kenan. Kafin ya samu ya cigaba ba karamin aiki ba. Yau dan me kuɗi na gama makaranta wani ma ba sai ya yi jam ba ban ga gana da hanya zai dauke shi kai shi private university zai je ya ci gaba da karatu dan talakawa a to ta yara a ci yaro a zauna lafiya. Yau yaro ya tashi ba inda zai je da safe ba makaranta babu wajen zuwa to yara iya ga abun mutum hankalin shi bai kai wajen ba to saukin shi abin da ke rake ga dadi in kana da wajen zuwa kana koyan aiki duk yanda ka tashi da safe zaka tafi sai ga Allah ya taimake ka.
Sunana Buliya Ali Suleiman wanda nake a unguwar Galadanci Kwanar Disu Kano State Gwale Local Gamma. Ni a nawa tunanin mutum kar ya raina sana'a koya ciki koya ya sana'a take ka dauka kai kada ka zauna ka zama dan zaman banza da sauransu da kuma zuwa makaranta kai aiki da abin da ka nemo a makaranta. Ita kana'a wallahi Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa kana'a wadata zuci kenan. Indai ka nemi dan karamin abu kai wadata zuci to in Allah ya yarda zaka samu albarkaci da kuma addu'a ga iyaye na gida da sauransu. Duk inda a ga mutun kada a abin nan din su duk inda za shi a masa addu'a. Sannan zaman lafiya zama ga samari suna zama su zauna su tahira da sauran rasulsu. Hirar banza hirar bal tana kawo rashin kwanciyar hankali. In ka zauna kai kadai ibin ka tafi karatu da sauransu ko makaranta ko inda ake tafsiri ka zauna za ka karu da wasu abubuwa yana yin rage wannan kucine-kucine.
Mun bar su da Allah, mun bar su da Allah. Ba ma yi, dumudu ba ma yi. An cuce mu, dumudu an cuce mu. Ba mu da aiki, dumudu ba mu da aiki.
Haka ne, wannan shiri na tsintsiya maɗaurinki ɗaya yana zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ra'ayin.
Honorable Musa Lambirni dan majalisa ne jamhuriya ta biyu, kuma na fito ne daga Jigawa har birnin Lokar Game. Sakon da nake da shi ne, na farko dai kamar yanda shekarunmu suke, bai kamata ba mu bar wasu abubuwa su zo mu yi shiru kuma daga baya ya zo cuce mu gaba daya. Saboda haka akwai abubuwan da yake faruwa game da gandun daji ko foreign government reserve wanda aka yi wajen shekara 80, to yanzu wasu sun shigo a daman wannan siyasar, ana sayarwa mutane. Kuma wannan abu mu a ganin mu zai kai mu gwani fitina wanda banda Allah ba wanda ya san iyakarsa. Shi yasa nake son yi magana tun da wuri, shugabannin da abin ya shafa su dauki wani mataki. Gwamnatin jiya ko gwamnatin tarayya ya kamata su dauki matakin da za su bincika kafin wangin hula ya kai mu dare a yi maganin abin.
Akwai wani yunkuri da ku a matakin ku na data kuka yi don jan hankalin gwamnati ko kuma hukumomin da lamarin ya shafa?
Ai, akwai imani a wajen mutane. Wanda ba yi da imani idan ya yi wani abu ya dauka cewa ko za a ci mutuncin za ko za a daure shi ko za a yi masa wani abu. Amma kowa ya san gaskiya, local government namu akwai yan boko, akwai dattawan kamar irina, akwai wanda ya fito ya yi challenging din wannan abu ko da sau daya, akwai wanda ba za su iya fitowa fili ba saboda harkar tsoro. Tsoro kuma wanda yake yin tsoro ai ba zai yi yadda ya kamata ba, ko ma menene. Abin ciwo, abin damuwa ita ce lokacin da muke samun labarin a wasu wurare tsakanin manoma da Fulani ana ta rigima. Mu tunaninmu mu yi kokarin yadda za mu kare wannan abu. Idan ba jeji ba Fulani, idan babu jeji ba zaman lafiya tsakanin manomi da makiyayi. Saboda haka duk wani abu ya faruwa wannan guri, ni ba ni kadai bane, kowa da kowa wanda yake wannan yankin nan to zai shiga damuwa, damuwan da kuma ba za a san yankacinsa ba ma, sai dai abin da Allah ya yi.
To tunda yanzu kai ka damu da wannan harka, akwai wani yunkuri da kai a iyakarin kanka na ankarar da hukuma?
Nayi, na rubuta wa gwamna na Jigawa a 99, na rubuta wa gwamna na Jigawa 2007, na rubuta wa gwamna na Jigawa 2014, na rubuta wa gwamna na Jigawa 2016, na rubuta wa National Security Advisor na President 2017, na rubuta wa gwamnan Jigawa 2012. Saboda haka mun ban damu ba, ai ba zan yi haka ba. Akwai lokacin da shi Excellency Sule Lamido ya tura mutane suka je suka kafa dararruka duk inda yake da gandun daji, duk an kafa dararruka miliyoyi da kudade da yawa aka dabe aka yi wannan abu. An gama wannan abun sai suka ci gaba da sayarwa.
Gwamnan Jiga ne yanzu da shi masharcin shugaban kasa kan lamuran tsaro, sun baka amsa?
Ba wanda ya bani amsa.
Amma wai me yasa ka damu ne da magana ka rubuce rubuce?
Amma ita ce ni ko bayan bana nan na kau in san wani abun da marar kyau na nuna bana kaunar wannan abu. Hukumomi su sani, ya yanzu duk wani gwamna wanda na rubuta masa takarda a lokacinsa, ma an yi ko ba a yi ba, ai tarihi yana nunawa matakin da nake so a yi, amma da shi inda yake wanda gwamnatin colonial government suka create. Kuma wayannan akwai a Taraba an yi rigima, Adama an yi rigima, Filato an yi rigima, Neja an yi rigima, wayannan duk tsakanin manoma da makiyaya. To saboda haka abin da aka yi can in ba jeji, ai ba abin da zai hana nan ma ya faru inda muke dinnan.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni. zagin wani masifa babu kyautun da an yi a baya ko mun gani
sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu zamu gabatar da wani shirin a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin wakilan sashen Hausa Isa Lawal Ikara da kuma Mahmud Ibrahim Kwari nake cewa a huta lafiya
sai ku je an tashi kallau yau lafiya tutar Allah muke Allah kuwa shine don daya mu bar bambanci na kabila ko addini
ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama lawan lafiya shi ne tsaban Najeriya
ku kankare zuciya mu cire hasada mu zubar da shi bashir cutar da mu mu ga yawo hukuma su
a gai da Jummai to shirin tsuntsiya madaurin ki da yake nan aka saurara sai a biyo mu wako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da shirin jawabai daga dattawa
to assalamu alaikum masu saurare barkamu saki saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa da fatan ana kan shagulgulan sallah lafiya to kamar yadda aka saba ga gugan naku Yali Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
bukin 12 ga Yuni dan tuna zaben 1993 zamanin jarar Babangida da aka soke kuma ake cewa Biola ya lashe zaben shugaba Buhari ya karrama marigayin da babban lambar shugabanni ta GCFR Muhammad Maidalailu ya ce tarihi ne mai kyau
zai wahala a sakin irin shi a Najeriya a Biola musulmi ne baba ga nakin gima musulmi ne da musulmin da wanda ba musulmi ba babu kabila babu komai aka fito aka zabe su aka ce su ne za su jagoranci kasar nan
Udu dan Audu dan PDP ya ce a neman kuriyar Yarbawa ne
ana neman Qur'ani saboda an gano akwai kurakurai shine ake taka makami
tsohon gwamnan Filato Joshua Dare ya samu daurin shekaru 14 a gidan yari dan samun sa da laifin almundahada amma yana iya daukaka kara daga gidan yarin kuje dan sanda da ya boye sunan sa ya ce suna shan wuya dan rashin allows adabci dake Yobe
ka danna da yunwa ai aikin bare yiwu ba ai
biyo bayan sanar da ganin watan Shawwal da Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar yi bayan Ramadan ya cika kwana 29 an gudanar da idin karamar sallah lafiya a Najeriya Nasira da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
haka ne to yanzu zamu shiga zawurin mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau sune Sheikh Yakubu Yahaya daga Katsina da kuma Rabaran Danjuma Adamu daga Kano ga Sheikh Yakubu Yahaya
to insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to shi al'amarin zama lafiya wani abu ne wanda yake mai tsadar gaske musamman ga mutane waɗanda suke da addini shi yasa ma ake ce ma ma'abuta littafi kamar kristoci yahudawa da musulmi ana ce musu ahlul kitabi ma'ana wayayyu mutane wanda suke wayayyu wanda komai za su yi suna da dalilin da yasa suke cin abinci ne barci ne tafiya ce mu'amala ce gaisuwa ce makwabtaka ne duka komai suna da abin da wato ainihin suke ba makance suke tafiya ba suna tafiya ne bisa basira shi yasa alqur'ani kira su ahlul kitabi wato ma'abuta littafi wato wayayyun mutane wayannan wayayyun mutane da Allah ya aje su a doron kasa ba ya aje su bane don su yi rigima saboda Allah ba annabi ne bane baya cewa kana da yancin kai ka zama kirista wance yana da yancin ya zama musulmi wance yana zama yahudi sannan kuma ya aje ku a kasa daya kuma ya sau kowanne da shiriyar da ta zo daga wajensa a hannunsa sannan kuma a ce an samu fada sai dai idan akwai son zuciya ko duniya ta gitta ko hasada ko wani dalili amma in dai maganan addini ne wanda Allah ya saukar kuma ake bauta masa ta wannan hanya to gaskiyar magana babu inda zaka ga sun yi karo ballanta nasu hada fada wannan kenan na biyu addinin nan an shata ma kowa yadda zai yi zauna lafiya hatta da gangan jikinsa hatta gangan jikin mutum addini ya shata masa yadda zai zauna lafiya da gangan jikinsa yadda zai zauna lafiya da matarsa yadda zai zauna lafiya da iyayensa yadda zai zauna lafiya da danginsa makusantansa da makwabtansa da jama'a da wanda ya sani da wanda bai sani ba to sannan kuma shi addinin nan in an koma gobe kiyama gaban Allah madaukakin sarki kowa za a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata na kwarai da wanda ba na kwarai ba kowa abin da shi za a yi mishi saka wanda yake so ya samu rahmar Allah ya shiga aljanna ya samu yardar Allah to dole fa sai yayi addini saboda ta hanyar addini ake samun wayannan wanda yace ba za ka yi addini ba ko ba za ka zauna lafiya ba abin da yake cewa shine ba za ka shiga aljanna ba domin sai an yi addini ake samun lada sai an samu lada za a je a auna ta gobe kiyama sannan a bada sakamakon ta cewa a shiga aljanna to akon da yace ba za ka zauna lafiya ba abin da yake cewa ba za ka shiga aljanna ba ya haramta maka saboda baka samu inda zaka tsugunna ka bauta ma Allah ba ballanta naka samu ladar da ta cancanta ka shiga aljanna to in kuma muka hada da sauran mutane waɗanda su ba musulmi bane kuma ba kirista bane kuma ba ma ba yahudu bane mato su ba ma abuta littafi bane a su mutane ne ko suna bin gargajiya ko suna ganin cewa ma Allah din ma ba shi amma dai su sunan su mutane to mu a addinin musulunci an karantar da mu cewa mutum kowane ne kuna da alaka ɗayan biyu da shi ko dai alakar addini ya hada ku akwai kaidodin da ya tsara maka wanda za ku zauna tare ko kuma a'a ba addinin ku ɗaya ba amma yan adamtaka ta hada ku shi mutum ne kai mutum ne shi dan adam ne kai dan adam ne saboda haka yadda baka son a tsaga jikinka jini ya fita so din an tsaga zaka ji zafi to kar ka so a tsaga jinin wani dan adam jini ya zuba saboda in an tsaga zai ji zafi yadda baka so dukiyarka a banka mata wuta ba to kar ka bari a banka ma dukiyar wani wuta yanda ba zaka so a takura ka ba to kar ka takura wani saboda shi mutum ne alaka ka da shi shi mutum ne
shi kuwa rabaran dan juma'a da mu cewa yi
to madalla kamar yadda nake bayani a baya cewa Allah ya ajiye mu a Najeriya ma arewaci kuma ya ajiye mu kabila daban-daban Allah yana son haka kuma yana son zaman lafiyar mu dan haka mu gujewa karkashe juna kashe mutum maganar Allah ta ce a cikin littafin At-Taura ta Musa cewa kada kai kisan kai Ubangiji Allah yana kyamar kisan kai kuma zai dau hukunci akan masu kisan kai dan haka yana kira gare mu Kirista da musulmi Fulani da sauran mu sani cewa mu halitta Allah ne kuma Allah ya ba kowa harshe da al'ada domin ya rayuwa irin wanda zai bauta Allah da ita daga ƙarshe duka ina so in ja hankalin mu ga zancen ita kanta hukuma idan magana ta zo gare ta irin wannan su tsaya su yi gaskiya su yi adalci su tsaya su dubi wane ne aka zalunta kuma menene hukuncin mai zalunci sai su dau mataki akan irin haka wanda yake da gaskiya su bashi gaskiya su yantar da shi kada ya zama su kuma ya zama musu wani abu wanda yake kazo da gaskiyarka a mai da kai kai ne mara gaskiya to ina ganin irin wannan ma yana kawo irin wannan tashi-tashi a hankulan wani zai ka in ya zo ba za a yi masa adalci a hukuma ba to gara shi ya dau hukunci da hannunsa to shi da ya dau dokar da hannunsa ya yi laifi hukuma kuma da ta nuna rashin adalci cikin hukunci ita ma ta yi laifi duka a gurin Allah hukuma ta sani Allah ya dora ta domin ta yi adalci mu da muke karkashin hukuma mu ma Allah ya ajiye mu karkashin ta domin mu yi biyayya da ita idan mun yi haka za mu zauna lafiya fatana da addu'a ta ga kasar mu Najeriya mu zauna lafiya fatana da addu'a ta ga kasar mu Najeriya mu samu zaman lafiya ta wajen kwakwaran shugabanci ina so in maimaita abin da na faɗa akan shi shugaban kasar mu mu sani Allah ne ya bashi ba karfin kansa ba ba ikon kansa ba aiwa da Allah baya son sa da shugabancin Najeriya nan sai mu tuna so nawa ne ma kuma Allah da ya ga ba lokacin bane bai bashi ba to bari mu taimaki shugabannin mu na kasar mu Najeriya da addu'a a kowanne yanayi mu roki Allah da zuciya daya ya ba shugabannin mu hikima ya ba su ikon aikata adalci a bisa gare mu da mu muke karkashin su na fata Ubangiji Allah ya dauki shugabanci ni mai magana saboda dan juma'a da mu ekwa bishara a wannan buwan Kano nagode
haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana kuma a ci gaba da shugulgulan sallah lafiya
a gai da Ibrahim to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai
wasanni a takaice
a ci gaba da fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya a kasar Russia Faransa ta soma wasanta na farko tare da nasara inda yau ta doke kasar Australia da ci 2-1 a rukunin C Faransa din ce ta soma zura kwallo a raga a minti na 58 na wasan ta hanyar bugun penalty, inda a minti na 62 kuma ita ko Australia ta farke cin ita ma ta hanyar bugun penalty. To sai dai Faransa ta koma zura kwallo ta biyu da ta bata nasara a minti na 80 ta hanyar dan wasan ta Paul Pogba. A daya wasan rukunin na C kuma Denmark ta yi galaba akan Peru da ci daya mai ban haushi. A rukunin D kuma kasar Argentina ta yi kunnin doki ne da kasar Iceland da ci 1-1. Argentina din ce ta soma zura kwallo ta hanyar dan wasan ta Sergio Aguero a minti na 19 kafin kasar ta Iceland ta farke cin a minti na 23 na wasan. To sai dai Argentina ta sami babbar dama ta zura kwallo ta biyu a rabin lokacin wasan na biyu. To amma hakan bai samu ba a daidai lokacin da shahararren dan wasan kasar Lionel Messi ya barar da penalty. A daya wasan rukunin na D kuma yanzu haka Najeriya tana fafatawa da kasar Croatia, inda Croatia din ce take kan gaba da ci 1-0 ya zuwa ƙarshen rabin lokacin wasan na farko, bayan da dan Najeriya Ogeni Karo Etebo ya sha kansu a minti na 32 a wasan. Wannan ne karo na farko a tarihi da kasashen biyu suke fafatawa da juna a kowace gasa. Hukumar kwallon kasar Saudi Arabia ta sha alwashin daukar mataki na daftarwa ga ƴan wasan kasar saboda abin kunyar da suka yi na shan dan karin kashi da zunzurutun cibiyar da nema daga kasar Russia a wasan farko ta bude gasar ta cin kofin duniya ta bana. Shugaban hukumar kwallon kasar Adel Ezzet ya ce sam ƴan wasan ba su yi abin da aka sa ran su yi ba a Moscow, inda ya bayyana sunayen wasu ƴan wasa uku da za su fuskanci hukunci mafi tsanani da kuma fushin hukumar idan suka koma gida. An bayyana wasan na kasar Saudi Arabia a zaman mafi muni da aka taba samu a wasannin karshe na gasar cin kofin duniya. Kasar ta Saudi Arabia dai tana da sauran damar wasanni biyu na matakin na rukuni-rukuni da kasashen Masar da Uruguay da za ta iya amfani da su domin dawo da martabar ta a gasar. A fagen wasan tennis kuma dan kasar Switzerland Roger Federer zai dare a matsayin mutum na farko a duniyar wasan tennis, bayan da ya sami kaiwa a wasan karshe ta gasar tennis ta cin kofin Mercedes a birnin Stuttgart na kasar Germany. Federer dan shekaru 36 da haihuwa zai ture dan kasar Spain Rafael Nadal, wanda ke kan matsayin a halin yanzu. Idan aka fitar da sabon jadawali a ranar Litinin mai zuwa, Federer ya lashe gasannin tennis har 97 a tarihi, ciki kuwa har da manyan gasannin tennis na duniya 20. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gai da Murtala. Da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump zai aiwatar da ƙarin harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin fasaha da ake shigowa da su daga ƙasar China, waɗanda kuɗinsu ya kai dala Amurka biliyan 50, al'amarin da ya ƙara tsananta taƙaddama cinikayya tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Jiya Juma'a Trump ya cika ƙudurinsa na wargaza abin da ya kira ƙwara Amurka da China ke yi a wani tsarin cinikayya ta wajen sa haraji kan kayayyakin da ya kira masu kunshe da fasahohin masana'antu da dama. Sabon Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed da shugaban ƙasar Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo sun amince yau Asabar su ƙarfafa dangantakarsu da kuma haɗa hannu da ƙungiyar haɗin kan Afirka wajen neman hanyar shawo kan matsalolin da ake fuskanta a nahiyar. Bayan tattaunawa su yau Asabar a Mogadishu, shugabannin sun faɗa wata sanarwa cewa ƙasashen biyu za su inganta harkokin diplomasiya da kuma na cinikayya tsakaninsu, da ya haɗa da buɗe ofisoshin diplomasiya da kuma kauda dukkan shingayen cinikayya da na tattalin arziki.
Masu sauraronmu, da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Giras Alheri Abdu da tana gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfila Hashin Guman nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.